بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك إن هو ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan a safiya ta Asabar. A yau muna 28 ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1447, wanda yake daidai da 20 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 30 a cikin karatun littafin Makarimul Akhlaq na babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen, Allah ta'ala ya mishi rahama, a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Laji Kwatas a nan cikin garin Bauchi. Darasinmu na satin da ya gabata mun shiga cikin fasali da malam yake mana bayani akan al-itharu wal musawa, wato fifita buƙatar wani akan taka, ko kuma daidaita buƙatar ɗan uwanka da taka. Ko dai ya zamana zaka iya kokari da bajinta akan buƙatar dan uwanka irin yadda zaka yi akan taka buƙatar, ko kuma ma idan falalanka ta yi nisa da yawa ya zamana ma zaka iya fifita buƙatar dan uwanka akan taka. Ma'ana bajintar da zaka yi don biyan buƙatar dan uwanka tafi bajintar ma da zaka yi don biyan taka buƙatar. Allah ta'ala ya samu dace. Zamu tashi a kan inda malam yake cewa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. wannan hadisin an karbo shi daga sahabi Abu Huraira, Allah shi kare yadda a gare shi. Yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai yace ya rasul Allah ni baƙo ne, kuma ban san kowa ba a gari, ba wanda ya sani. Na zo ne kawai domin wato in ga ɗan uwana musulmai kuma in karɓi musulunci da sauransu, saboda haka ni baƙo ne a nan garin, ba wanda na sani, babu wanda ya sani. To wannan mutumin yana zuwa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika zuwa ga wajen ɗaya daga cikin matansa, ya ce a taimaka masa da abin da zai ba wannan baƙon nashi. Tana ana zuwa sai ta ce wallazi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma, tace na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba inda wani abu in ba ruwa ba. Iya abinda na mallaka kenan a cikin ɗakin nan nawa shine ruwa, bayan ruwa ba inda komai. Thumma arsala ila ukhra, sai ya sake aikawa zuwa wata matansa ta daban din bayan wannan. faƙalat mithla zalika, ita ma sai ta faɗi irin abin da waccan matar ta faɗi. Hatta kulna kulluhunna mithla zalika, har ya zaman duka matan manzon Allah kaf abin da suka ce shine ma indi walla wallazi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma. Kowa an aka je wajen ta sai ta ce na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba ni da komai in ba ruwa ba. Iya abin da na mallaka kenan a duniyar nan shine ruwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kalli sabban sai ya ce man yudayifu hadhihi al-laila, wane ne yake da udamar saukan bako a wannan daren, wani ya taimaka in bashi wannan bakon ya je sauke shi a gidansa, ya bashi wajen kwana, ya bashi abincin da zai ci. Fa qala rajulun min al-ansari ana ya rasulullah, sai wani mutum cikin mutanen Madina yace ni ne ya manzon Allah gani a bani shi. Fanqalaqa bihi ila rihlihi, sai ya dauki wannan mutumin ya tafi da shi zuwa gidansa. Fa qala limra'atihi, yana zuwa sai ya ce wa matansa akrimi dhayfa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ki girmama bakon manzon Allah, wannan bakon bakon manzon Allah ki girmama shi. Wa fi riwayatin, a wata riwaya qala limra'atihi, yana zuwa sai ya ce wa matansa hal indaki shay'un, akwai wani abu a wajenki, akwai abinci? Fa qalat la, tace a ba komai illa quta subyani, iya abinda nake da shi shine abincin da ƴaƴana za su ci, bayan nan ba komai. Qala, sai yace fa allilihim bi shay'in wa idha arada wal asha'a fa nawmihim, yace ki dauke hankalin su da wani abu, ki basu wani abun wasa. Idan suka nemi a basu abincin dare, ki san yadda zaki ki lallabe su su yi bacci. Wa idha dakhala dhayfan wa idha dakhala dhayfuna, idan bakon mu ya shigo, fa atfi is-siraja, ki kashe wuta. In an sa masa abincin to sai ki ture fitila kaman kin ture shi bisa kuskure, sai wutan ta mutu sai zamana ba haske. Wa arihi anna na'kul, mu fiske masa mu ya dinga jin hannunmu a cikin kwanan abincin kamar muna ci, amma ba ci muke yi ba, ba ci za mu yi ba. Fa qa'adu, suka zauna. Wa akala ad-dayfa, wa akala ad-dayfu, bakon ya ci ya koshi. Wa bata tawiyaini, su kuma su biyun suka kwana cikin yunwa cikin su ba komai. Falamma asbaha, lokacin da gari ya waye, ghada ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan mutumin sai ya sammako ya tawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa qala, sai manzon Allah ya ce laqad ajaba Allahu min sani'ikuma bi dhayfikum al-laila, manzon Allah sai ya ce Allah ma da kansa yayi mamakin abinda kuka yi ma bakon ku jiya da daddare. Ka ga Annabi Muhammadu manzon Allah ne, daga zuwansa har an kafin ya zo ma har an kawo masa wahayi cewa wannan mutumin da ya karbi bako daga wajenka ga yadda suka kaya tsakaninsa da matansa da kuma wannan bakon. Manzon Allah ya ce gaskiya Allah yayi mamaki, abin ya burge Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To anan malam sai ya ce hadal hadithul azimul ajib, wannan hadisi mai girma mai cike da ban kaye da ban mamaki. Alladhi yubayyinu hala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu wa ashabihi, wannan hadisin da yake bayanin halin manzon Allah da yanayin da manzon Allah da sahabbai suke ciki. Haythu ja'ahu rajulun fa qala ya rasulullah, ta yanda wani mutum ya zo masa ya ce ya manzon Allah inni majhud, ya'ani wato mujhidun min al-faqri wal ju', yunwa da talauci ya mun katutu, ga bakari yunwa ga talaucin da nake fama da shi. Wa huwa dhaifun ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yana kuma matsayin bako ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ila zawjatihi, manzon Allah sai ya aika wajen matansa wahidatan tilwal ukhra, daya bayan daya, yas'aluha hal indaha shay, duk wacce ya je wajenta yana tambayanta akwai wani abu a wajenta. Fakanat kullu wahidatin taqulu, kuma duka matan annabi suna cewa la wallazi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma, na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba inda komai in ba ruwa ba, ba abinda nake da shi sai ruwa. Malam yace tis'atu abiyatin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam laysa fiha illa ma, dakunan matan manzon Allah guda tara, kowane daki ba komai a cikin in ba ruwa ba. Ma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama law sha'a an yusayyira Allahu aljibala ma'ahu dhahaban lasarat, tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama inda Allah inda yana so inda ya ga dama Allah ya musanya masa duwatsun da suke Madina kaf su zama zinari, Allah zai masa haka, Allah zai mishi haka. Lakinnahu alaihi salatu wassalamu kana azhada an-nasi fi dunya, sai dai duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa gudun duniya, ya fi kowa gudun duniya. Kullu buyutihi tis'a laysa fiha shay'un illa al-ma, duka gidajen matansa dakunan matansa guda taran nan kaf ba komai a ciki in ba ruwa ba, ruwa ne zalla a ciki, kowace iya abin da ta mallaka kenan ruwa. La haula wala quwwata illa billah. Daga karshe yace fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama man yudayyifu hadhihi al-layla, karshe manzon Allah sai da ya tashi cikin sabansa yace wane ne a cikin ku yake da dama in bashi wannan bakon yaje ya sauke shi, ya'ni hadha ad-dayf. Fa qala rajulun min al-ansari, wani mutum cikin mutanen Madina yace ana ya rasulullah ana udayyifuhu, ya manzon Allah ba ni shi inje in bashi masauki. Fa dhahaba bir rajuli ila rihlihi, ya dauki wannan mutumin ya tafi da shi zuwa gidansa. Fa qala li imra'atihi hal 'indaki shay, yace wa matansa kin shin akwai wani abu a wajenki. Qalat la illa ta'amu subyani, tace ba ni da komai in ba abincin da yana za su ci ba, ya'ni laysa 'indaha fil bayti illa al-'asha'a lahum tilka al-layla faqat, iya abinda take da shi a gidan shine abincin daren su na wannan daren. Fa qala sai ce akrimi dhayfa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ki mutunta bakon manzon Allah, ga dai bakon manzon Allah ne, ma'ana ba sai na ce mishi komai ba, bakon dai bakon annabi ne, a girmama shi a karrama shi. Wa amaraha an tushghila auladaha wa tulhiyahu, ya umulce ta cewa ta shagaltar da ƴaƴanta ta dauki hankalin su da wani abu har su yi bacci. Hatta idza jaa waqtu waqtu ta'ami nawwamatuhum, har lokacin cin abinci yayi ta sa su kai bacci. Fa'atil misbah, sai ta kashe fitila. Wa arati dhayfa annahum ya'kuluna ma'ahu fa fa'alat, ya umulce ta cewa in lokacin cin abinci ta kashe fitila sannan ta nuna ma bakon kamar suna cin abincin amma kuma ba abin da suke ci. Hada'ati subyana wa 'allalathum wa nawmatuhum wa nawwamatuhum, ta san inda za ta yi ta kawar da hankalin yara, ta rarrashe su ta sa su kai bacci, ta dauke hankalinsu. Fanamu ala ghairi asha, suka yi bacci ba tare da sun ci abincin dare ba. Thumma innal asha'a lamma qadima atfa'atil misbah, lokacin da lokacin cin abincin daren yayi sai ta kashe wuta. Wa arati dhayfa annaha ta'kulu hiya wa zawjuha, ta nuna ma bakon ta fuske kamar ga sunan ita da mijin nata suna cin abincin. Wa huma la ya'kulan, amma kuma ba abin da suke ci. Fa shabi'a dhayfu, bakon ya ci ya koshi, su kuma fa wabata tawiyaini, suka kwana cikin su empty ba komai, suka kwana da yunwa, ya'ni ghayra muta'ashshaini ikraman li dhayfi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bas ci abincin da ba, dan me dan su girmama bakon manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Thumma innahu asbaha, da gari ya waye, fa gada ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wannan mutumin sai yayi sammako ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Fa akhbarahu ar-rasul alaihi salatu wassalamu anna Allah qad ajaba min sani'ihi ma tilka al-layla, manzon Allah sai ya bashi labarin cewa Allah yayi mamaki abin ya burge Allah yadda suka mutunta wannan bakon jiya da daddare. Wal ajabu huna ajabu istihsan, abun mamakin anan ba mamaki na baka san abun ba, mamaki na nuna abun yayi kyau, ce nayi mamakin kaza ma'ana abun yayi kyau kenan. Istahsana azza wa jalla sani'ahuma tilka al-layla, Allah ya nuna cewa abin da suka aikata da daddaren nan yayi kyau, sun kyauta. To a malam yace fa fil hadith, fa fi hadha al hadith min al fawaid ma yali, karkashin wannan hadisin zamu dauki fa'idoji kamar haka. Awalan Fa'ida ta farko, bayanu hali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bayani akan yanayin da manzon Allah ya rayu. Kuma huwa alaihi min shazfil aishi wa qillati dhatil yad, ta kuma bayani akan halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin nukuncin rayuwa da karancin abun hannu. Wa ma kana ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam akramul khalqi ala Allah, tare da cewa kuma duk duniya halittun Allah kaf ba wanda ya kashi daraja a wajen Allah, ba wanda ya kashi matsayi a wajen Allah. Walau kanati dunya tusawi inda Allah shay'an, da a ce duniya tana da wani matsayi ko mi kashin matsayi a wajen Allah, lakana abarran nasi biha wa ahaqqahum, lakana abarran nasi biha wa ahaqqahum wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da wanda yafi cancanta cikin mutane Allah ya bashi duniya da ya zama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, walakinnaha la tusawi shay'a, sai dai a wajen Allah duniya ba komai bane. Ai duk abin da yake babba ne a wajenka, to wanda yafi cancantar ka bashi shine mafi kusanci da mafi kauna da mafi daraja a wajenka. Yanzu abinci ai abu ne mai girma a wajen dan adam, saboda yanda Allah ya tsara halittarsa. Idan ka ce ga abincin mutum daya kana da shi ko kina da shi, ga danki, ga dan abokiyar zamanki, ai duka yayyankin. Amma dai bambancin wannan kece kika tsuguna kika haife shi ko, wannan kuma ɗero dan wata ne amma dai dan mijinki ne, abincin kuma na mutum ɗaya ne. Yanzu a cikin sunnan in zaki ba da abincin wa zaki fara ba muwa? Dan abokiyar zamanki ko danki na cikinki? A'a, yanzu muna maganin wanda yafi daraja ne ai. Wanda yafi kusanci zuwa gare ki, shi zaki fifita. Eh, shi zaki fifita. A, ai yanzu an ma wuce wannan misalin, tunda yanzu mata kama ya cin daki kuke girki, dan abokin zan bai ma san kin girka wani abu ba. Ba cin daki kuke girki ba. To yanzu abin da yake so nuna muku anan shine, shi wannan dan saboda yafi kusanci da ke wannan abincin, sai kika dauka kika ba shi, kika kaddamar da shi akan wanda yake ba naki dan ba. To shine duniya inda tana da matsayi a wajen Allah irin yadda wannan abincin yake da matsayi a wajen ki, da ba wanda zai kai manzon Allah tare duniya. Kun fahimta ku? Da ba wanda zai tare duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma saboda duniyar ba komai bace a wajen Allah, saboda lahira ita ce babba a wajen Allah, ba wanda zai kai shi samun lahira. Kun gane ku? Sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ashe ita duniya a wajen Allah ba komai bace. Din inda tana da matsayi, da wanda yafi kowa matsayi a wajen Allah yafi kowa samun ta. To amma saboda ita din ba komai bace a wajen Allah, kaga ai Allah bai tara wa manzon Allah duniya ba. Tare da cewa inda Allah ya so ya tara masa, inda manzon Allah da kansa yana son Allah ya tara masa duniya. Makana zalika ala Allah yasira. Tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa yaj'al laka qusura. Kafiran Makka suka ce inda gaske manzon Allah ne kai, to ka sa a sauko maka, aw yulqa ilayhi kanzun, a sauko maka da taskoki na arziki, aw takunu lahu jannatun na'kulu minha, ko kuma a ware maka wani katon fili daga sama a zubo maka da kayan lambu a cike zama gona ne, wanda mu in mun yi imani za mu dinga shiga muna cin abinci bayan mun je kasuwa. Allah ya ce ba komai bane a wajen Allah. Tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa yaj'al laka qusura. Allah in ya ga dama zai sanya maka wato lambuna gonaki masu tarin yawa wanda koramu ke gudana karkashin su, in ya ga dama zai baka manyan gidaje. Amma ba komai bane a wajen Allah. Ai, qala ibn al-qayyim rahimahullah, ibn al-qayyim Allah ya mishi rahama yana cewa law sawati dunya janaha ba'udatin lam yuski minha ar-rabb dhal kufrani, inda duniya matsayinta a wajen Allah ya kai fuffuken sauro, da ba wanda zai kafirci kuma Allah ya bashi duniya. Lakinnaha wallahi ahqaru indahu min dhal jinahi al-qasir at-tayran, sai dai wallahi a wajen Allah duniya ta fi ka zama kasashiya kaskantacciyan abu sama da fiffiken sauka wato fiffiken tsuntsu. Yanzu idan aka ce ga kaza nan, kazar ka ce ta zo za ta fita, sai ka kai mata fisga, sai ta fisge, sai ta barka da fiffike guda daya. Wannan fiffiken matsayin me yake da shi a wajenka? Yadda shi ma za ka yi. To idan da za a yanka kazan, wannan fiffiken me za a yi da shi? Za a fige shi. In an fige shi, sai a kai shi ina? Sai a kai shi bula a zubar da shi, saboda bai da matsayi. To duniya inda ta kai wannan matsayi a wajen Allah, duk da yadda kake ganin shi kasashe, to inda a ce matsayin duniya ya kai wannan a wajen Allah, da bai ba makafiri ruwa ya sha ba. Da kafiri ba zai sha ruwa a duniya ba. Ai hasali ma abinda Allah yake cewa a cikin Alkur'ani shine walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan. Allah ya ce inda ba din karin mutane su zama al'umma ɗaya su koma kan kafirci dukansu ba, laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharu. Allah ya ce da duk wanda ya kafirce mu Allah, da sai mu sanya rufin gidan sama da azurfa za a yi, mu ba shi manya-manyan bene, wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un. Gidajensu Allah ya ce mu sanya musu manya-manyan kofofi na zinare da azurfa da manya-manyan gadajen da za su dinga kwanciya a kai, wa zukhrufa da dukkanin kayan ado da kayan alatu. Allah ya ce inda ba din kar mutane duka su kafirce ba, da duk wanda ya kafirce kana ce ba za ka yi musulunci ba, Allah ya ce sai mu baka wannan. Allah ya ce amma wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya. Wannan dukansu ba komai bane, rayuwar jin daɗin rayuwar duniya kan ne kawai. Amma wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, lahira kuma ita ce mafi alheri a wajen ubangijinka, amma ga suwa ga masu tsoron Allah. Allahu akbar. Ita duniya Allah yana nuna mana da tana da wani matsayi a wajen Allah. Manzo Allah ya ce da bi ba makafiri ruwa ya sha ba. To wannan ayar ta suratul zukhruf ita kuma tana nuna mana ai da ba din ma kar mutane su yi ta fita daga musulunci suna kafircewa ba, da duk wanda ya kafirce mu Allah, Allah sai tara masa duniya, a bashi zinari, a bashi azurfa, a bashi manya-manyan gidaje, saboda ana so ya mori duniyar tasa da kyau. An yaje can kuma jikinsa ya yakuwa. Dan an nuna maka cewa a wajen Allah duniyar ba bakin komai take ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisi, inna Allah azza wa jal idha ahabba abdan ista'malahu. Idan Allah yana son bawa, Allah sai ya dauke shi a matsayin ma'aikaci. Wa inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah yana bada duniya ma wanda yake so da wanda baya so. Na hada hadisai guda biyu. Wannan hadisi yana cewa inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah ya raba halayenku da ɗabi'unku tsakaninku kamar yadda ya raba muku arziki. Yace wa inna Allah idha ahabba wa inna Allah yu'di ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah yana bada duniya ma waɗanda yake so da ma waɗanda baya so. Amma wa la yu'di ad-dina illa liman yuhibbu. Allah bai bada addini sai ma wanda yake so. Faman a'tahu Allah ad-din, duk wanda Allah ya bashi addini, faqad ahabbahu, to Allah ya gama nuna masa kauna. Karshen soyayya da Allah zai mamutu shine bashi addini, amma duniya ba mizani ne na kaunar Allah ba. Kuna fahimta ku? Ita duniya ba mizani ne gane cewa Allah na son ka ko baya son ka ba, ba wani abu bane. Duniya ita Allah ya ce wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Daga duk inda zaka ga Allah yayi bayani akan rayuwar duniya a cikin Alkur'ani, zaka ga yana ishara ne zuwa ga cewa ita duniya kasashiya ce a wajen Allah. Ita duniya kasashiya ce. Duniya ba komai ba ce a wajen Allah. Dan Allah ya baka duniya ba shi ke nuna Allah yana son ka ba, ba shi ke nuna haka ba. Allah yana bada duniya ma waɗanda yake son su, har ma da waɗanda baya son su. Ba kuma wani abu bane a wajen Allah don ya baka duniya, ba komai bane, ba komai bane. Saboda kai ta duniya ba mizani ne na kaunar Allah ba, ba mizani ne cewa Allah na so na ko bai so na ba. To kaga kenan, idan mun fahimci wannan da kyau, za mu ɗauki darussa guda biyu. darasi na farko shine shi wanda Allah bai shimfida masa duniya ba kada ya dauka shi kasashe ne a wajen Allah kada ya dauka cewa shi din bayi da wata daraja ne a wajen Allah idan duniya bata samu ba to yi buga buga ka nemi lahira duniya kana iya neman ta ka rasa amma ba taba wanda ya nemi lahira ya rasa ba ba taba samu ba ba taba wanda ya nemi lahira ya rasa ba amma duniya ana iya ne ba mutane yanzu duka ba kowa ba zama neman duniya ba to kowa ne ya samu duniya amma wa ya taba zuwa neman lahira Allah ya koro shi akwai wanda yanzu zai tashi daga nan Bauchi ya tafi Lagos ya buga ta ki samuwa ya wuce Onitsha ya buga ta ki samuwa ya tafi Port Harcourt ya buga ta ki samuwa ya koma Makurdi ya buga duka ta ki samuwa ya dawo Kano nan ma dai ba haka dai zai dawo gida zauna a Talauci haka zai dawo gida zauna a Talauci amma ba a taba wanda ya zage wajen neman lahira kuma bai samu lahira ba taba samu ba abu na biyu kuma shine shi wanda ya samu duniya kada ya dauka wata tsiya Allah ya bashi kada ya dauka makansa cewa shi wani babban kada ya daukan makansa cewa waɗanda suke kasa da shi a duniya kasa su ne kaskantattu ne ya gane cewa shi din ma Talaucin yadda yake jarabawa haka kuma arzikin ma yake jarabawa haka arziki yake jarabawa mutane da yawa sun dauka in an ce jarabawa to Talauci ake nufi saboda haka shi in yayi arziki ya fita a jarabawa ya fita daga jarabawa saboda haka Talauci shine jarabawa sanda arziki zai zo to yana dauka wai ya ci jarabawan Talauci ne shine aka bashi sakamako na arziki a'a ai in kana cikin Talauci jarabawa ce ran da kai arziki kuma to ka fita daga ajin jarabawa level 1 ne ka shiga level 2 ta matsa gaba ne jarabawan ta karu ta karu dan cin jarabawan mai kudi yafi wahala akan cin jarabawan talaka mai kudi ya ci jarabawa yafi wahala akan talidon shi talaka dutsiyansa akwai abin da yana so yayi amma Talauci zai taka masa burki haka ne ko ba haka ba amma mai kudi fa duk abin da yake so zai yi mai zai yi abin sa duk abin da yake so zai yi ai shi talaka in yana so ya zama mazinaci matan da zai zinan da su bayi da abin da zai ba su dole hakura ko ba haka bane yana so ya gina gidan giya ina kudin ginawa yana so ya gina gidan sinema ina kudin ginawa yana duka waɗannan abubuwan bayi da kudi saboda haka dole sai dai su kare a iya niyya a zuciya amma mai kudi fa yau yanzu in ya zauna zai kira yaro ya ce a kawo masa mata 10 a yau kafin azhar daga yanzu karfe 10 kan azhar an kawo su saboda me yana da me yana da kudi yau in ya ga dama zai ce yana iya gina gidan film gidan kallon film gidan cinema a yau yau din nan za a tsara komai a cire kudi gobe da safiya tashi da aiki yana da me yana da kudi yana da kudi saboda haka shi talaka duk tsiyansa duk rashin mutuncinsa akwai abin da Talauci kan taka mai burki kamar yadda kuma in mai kudi yayi addini to ba sa an talaka mai addini bane in mai kudi ya rike addini wallahi billahi ba sa an talaka bane ba sa an talaka bane yanzu in baka da kudi ka zo ka ga masallacin nan ina yoyo gini ya tsage sai dai ka ce da ina da kudi da nayi amma mai kudi mai addini yana shigowa ya ga masallaci na yoyo gini ya tsage shikenan ana idan da sallah ya kira liman liman ya aka yi waje kaza yake to abinci ko nawa wajen zai ci ta an binciko zai ci 200,000 ya ce tutura mu account number shikenan an gama shikenan to mai kudi mai addini ba sa an talaka bane ba sa an talaka bane ai ai shi yasa Abu Huraira Allah ya kare da gare shi yace talakawan Madina sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah zahaba ahlu dusuri bil ujuri wan na'imil muqim masu kudi fa sun kwashi sun tattara ladan duka ga kuma ni'ima da wamammiya su ji dadi a duniya kuma an je lahira ma su ji dadi manzo Allah ya ce to ta yaya ya haka ya faru suka ce yusalluna kama nusalli irin yadda muke sallah ba su ma suna yi wa yasumuna kama nasumu, irin yadda muke azumi suma suna yi, amma akwai abin da suke mun ba mai, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, suna yin sadaka mun kuma ba mu da kudin sadaka, wa yu'tikuna wa la nu'tik, suna yin tabayi mun kuma ba mu da kudin yin tabayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a awala ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bi, kuma ai Allah ya sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi, awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bi, ba Allah ya sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba, yace tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin maktuba 33, bayan kowace sallah ta farilla ku yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar 33, sannan na 100 ku ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir, bayan kwana biyu sai suka sake dawowa suka ce ya manzon Allah akwai matsala ba, me ya faru? Suka ce ai ɗan uwanmu masu kuɗi sun ji labarin ganawar da muka yi da kai, kawai an idan da sallah masallaci koyi muka ji su ma sun kama tasbih, sai yanzu abinda suke so shine a fitar da doka, duk wanda kuɗin sa ya kai kaza to banda shi a tasbihin bayan sallah, banda shi. Manzo Allah ya ce da su ayya ku yi hakuri, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wannan falala ce ta Allah yake bada ita ga wanda ya ga dama. Ai ai kamar yadda talauci yake takawa matsiyaci burki, haka kuma talauci yana takawa mai addini burki, talauci yana takawa mai addini burki. Akwai abin da yanzu muna so mu yi shi na addini amma ba bayan da zamu yi saboda ba kuɗi, ba kuɗi. Kamar yadda akwai abin da dan banza na so yayi na tsiya, haka zai hakuri ba kuɗi. Idan an zo biki yana so yayi kauyawa dai, yana so yayi fulani dai, yana so yayi ladies party, yana so ayi wacece dai wacece night, duka ana so ayi amma ba kuɗi. Saboda haka shi uban yarinyan ya buga lissafi ya ga cewa in an zo wannan kauyawa masaransa da ra'ayi wata uku ana ci, mata za su cinye masa shi a wuni daya. Sai ce da mamu malamai sun jima suna mana wazi, mu ahlus sunna ne. Eh amma me ya jawo yayi aiki da wa'azin malamai? Talauci, bai da kuɗi, bai da shi. Akwai abin da kuma ana so a yi amma ba dama, na arziki ne, ba dama. Eh saboda haka shi talauci matsala ne, shi talauci matsala ne, eh gaskiya ne, amma yana zama ma mutum alheri ta wani bangare. Shi manzon Allah, Allah ya bar shi a wannan yanayin ne ba wai dan talauci alheri bane gare shi, la sai dan a nuna ma ƴan baya in an jarabe ka da talauci to yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah da ya tashi bayi da abinci ya rataye kansa, yayi ihu, yayi yawo a cikin mutane yana cewa kaza da kaza kaza da kaza, bai ba me yayi? Hakuri. To kai ma an jarabe ka da talauci me yake so ka yi? Hakuri. Wato ina so ku fahimci wani abu, ita rayuwa aji biyu ne, akwai ajin talakawa, akwai ajin masu kuɗi, dukansu suna cikin ajin jarabawa ne. To question papers ɗinsu daban-daban ne, wannan question paper sa arziki ne, wannan question paper sa talauci ne. To kun ga tambayoyin daban ne, dole amsoshin ma su zama me? Su zama daban-daban. So shi mai arziki tambayansa question paper sa arziki, amsansa shine godiya, to ya ci jarabawa kenan. Shi kuma talaka question paper sa shine talauci, to amsansa shine hakuri, to ya ci jarabawa kenan, ya ci jarabawa kenan. Saboda haka idan mai kuɗi yayi godiya to ya ci jarabawa, idan talaka yayi hakuri ya ci jarabawa, in mai kuɗi ya gaza godiya talaka ya gaza hakuri, to duk sun fadi a jarabawa. Ban san ko kun fahimta ba, sun fadi a jarabawa. Shine ake buga misali da wani a wata huduba da ake cewa ta wani mahaukaci, bil munasaba tana da fa'ida sosai a cikin ta. Ya shigo masallaci sallan juma'a sai ya samu kowa na zaune, lokacin sallah yayi ba liman da zai huduba, kawai sai ya tashi yawo minbari, ana hayya hayya kai kai ku tare shi, aka ce a ku bar shi, eh me yiwa akwai abin da zai faɗi, kawai ya hawo minbari, yana hawa minbari yayi gabatar wanda zai yi, sai ce ya ku mutane ku sani Allah shine ya halice ku yace wa ja'ala minkumul fuqara'a liyasbiru wal aghniya'a liyashkuru. Allah ya sanya a cikin ku akwai talakawa dan su yi hakuri, ya sanya akwai masu arziki a cikin ku dan su yi godiya. Yace falal fuqara'u sabaru walal aghniya'u shakaru. Yace amma an samu matsala, ku talakawa kun ji ku yi hakuri, kuma kuma masu kuɗi kun ji ku yi godiya. Sai yace kai qumu ila salatikum la'anakumullah. Yace Allah tsine muku albarka, ko ya tashi ayi sallah. Ai ba liman ya gama huduba ya kance qumu ila salatikum yarhamukumullah ba, Allah ya muku rahama ku tashi mai sallah. To shi sai ya juya saboda dama ba hankali, yace Allah ya tsine muku albarka, kowa ya miki. Ai amma dai akwai darasi a ciki. Darasin shi ne Allah ya yi ku kashi biyu, masu kuɗi dan su yi godiya, talakawa fa dan su ya kuɗi. To masu kuɗi sun ki su gode, talakawa sun ki su yaƙuri. To ya zai a rayu lafiya da ku? Ai ba za a rayu lafiya ba, saboda kai ana so a zauna lafiya. To kowa ya considering akan question paper sa, kai mai kuɗi kai godiya, kai talaka kai haƙuri. Godiyan mai kuɗi shine na farko ka yadda cewa arzikin nan da Allah ya baka ba wanda isa ya baka in ba Allah ba, Allah ne ya baka shi. Na biyu kuma ka sarrafa arzikin nan wajen neman yaldan Allah, taimakon addini da taimakon bayin Allah. Sannan na uku shine kar a ji bakinka wajen korafi, kar ka yadda ana maganan kasa ta rikice ba kaza ka sa baki a ciki. Kai kuma talaka da Allah ya jarabe ka da talauci, to cin jarabawanka na farko shine ka ci gaba da riko da sababi wajen maganin talauci. Din ba ce ka zauna ba din ka jarabu da din Allah ya jarabe ka talauci, ba wanda ce ka zauna. Ka ci gaba da riko da sababi, al-akhdhu bil asbab. Sannan kuma ka yi haƙuri a duk matakin da kake, to ka tsaya iya inda Allah ya aje ka, kar ka hango na sama, kar ka hango na sama da kai. Dan ba abinda zai wahala mutum a rayuwa kamar a ce yana hangen matsayi sama da wanda Allah ya aje shi, dan wahala zai sha a banza. Na farko dai can da kake hanga din inda Allah bai ga daman ya kai ka ba, in duk duniya gatan ka ne wallahi ba kai saka haura ba, ba kai saka haura ba. Sannan na biyu kuma nakan da Allah ya baka ba za ka mora ba, saboda baka aminta da shi ba, baka yi godiya ba. Amma in ka aminta da wanda Allah ya baka, ka yarda da shi, ka gamsu da shi, baka hangen na wani, to za ka mori nakan. Kana matsawa gaba kana moran rayuwa gurgudan matsayin da Allah ya baka, kana matsawa gaba kana moran rayuwa gurgudan matsayinka. Wannan ita ce rayuwar duniya, ita ce rayuwar mutane. Allah ya sa mu dace. Da haka yace saniyan abu na biyu da zamu dauka daga hadisin shine, kafin mu je karanta abu na biyu, kun ganin zamu fahimci bayan hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shi wancan mijin, to su ma kuma matan nasu da matan manzon Allah da ita matarsa wancan, zamu fahimci hakurin su. Tambaya a nan yanzu ga kunan mata tsakaninki da Allah yanzu, yau in mai gida ya je kasuwa ya buga bai samu bai dawo, da wace kalan fuska zaki tarbe shi? Akwai bambanci tsakanin yadda ke tarban mijinki in ya samu riba mai kyau da kuma in aka samu akasi? In har akwai bambanci, to baki ci jarabawa ba, baki ci jarabawa ba, ai baki ci jarabawa ba. Dan cin jarabawan shine karban kaddaran Allah da farin ciki, har zuciyarki ki karba cikin annashuwa da farin ciki. Allah ne ya jarabawan da babu, to karban babu a matsayin jarabawa, kuma ki karbe shi da gaske da kyau, ki sashi a zuciyarki. Eh ki kuma yi godiya ma Allah ma da ya barki a matsayin da kike da shi. Wata mijinta ya fita, ba fa maganan ya samu ko bai samu ake ba, labari aka yi, kira ta aka gaya mata an wuce asibiti da shi yayi hatsari. Ke yanzu gashi ya dawo da kafa ya shigo gida, Allah ya fifita ki akan ta ko bai fifita ki ba. Inda Allah ya ga dama da yadda ya fitar nan, ba sai dai a kira ki a ce to ana neman ki a asibiti, mijinki yana asibiti, a nan lokacin zaki ta tunanin ce fa ne? Zaki ta tunanin ce fa ne ba? Wata mijin nata ya fita nemowa ne, ba abin da za su ci, ya fita nemowa sai ya kwankwasa mata kofa, aka turo mata gawansa cikin gida. Ba wani abu bane kuma na wajen Allah ba komai. Ummu Atiya radiyallahu ta'ala anha take cewa mu matan sahabbai mun kasance idan mazajen mu za su fita neman abinci mukan yi musu wa'azi ce mai gida ka ji tsoron Allah in ka fita in baka nemo halal ba baka samu halal ba dan Allah ka dawo gwamma mu hakura da yunwar duniya dan ba za mu iya jure azabar lahira ba dan Allah kai hakuri in dai baka samu halal ba Allah ka dawo mu zauna a gida ka dawo mu zauna a gida kaga wadannan su ne mata akwai wani cikin sahabbai an tashi ba abin da za a ci ya fita nemo abinci a jikin ɗakin Ka'aba sai ya tsinci jakan kuɗi sai ɗauko jakan sai ya dawo gida aka zo aka zazzage jakan kuɗi aka kirga dinari ɗari sai ya ce wa matansa a rubuto list na abubuwan da za a siyo a kasuwa na abinci da sauransu ta ce list na mene ya ce ba ga kuɗi an samu ba ya ce kuɗi an samu ta ina tsuntuwa ta ce ba kashi shi za mu yi ba komawa za ka yi cikin gari ka je ka yi ciki a wannan kuɗin na waye ka ba shi kuɗinsa dinari ɗari yanzu rubu dinar ɗaya bisa huɗun dinari shi ne kuɗin sadaki da ake ta cece ku ce a kan shi a ce rubu dinari yanzu ya kai misali 150,000 to sai ka yi 150 sau huɗu shi ne dinari ɗaya kaga 150 sau huɗu zai baka nawa zai baka 600,000 to in kai 600,000 sau ɗari zai baka nawa 600,000 sau ɗari zai baka nawa zai baka miliyan 60 ko zai baka miliyan 60 to ya tsunto miliyan 60 miliyan 60 ya ce masa ya mayar tambaya yanzu hada da mazan da matan yanzu matan yanzu kina da karfin zuciyar da zaki ce mijin ke mai da wannan kudin sannan shi din ma in ta yi karfin zuciyar ta ce masa ya mayar yana da imanin da zai mayar tambaya da kowane bangare daka da ya mai da ya je yana cikiyan wannan kudin yana neman mai wannan kudin yana ta cikiya sai wani ya ce na ji kana cikiyan wani ya yadda kudinsa ko ya ce ya ce to ni ne ya ce nawa ne ya masa bayani filla sai ya ce to ga kudinka ya ba shi ya juya zai tafi ya ce a tsaya abin da ya faru shi ne zakka ce na cire dinari 1000 na tambaya ma wa ya dace in ba mu wannan zakka sai aka ce mun nayi gwaji in je in ajiye dinari 100 a bakin Ka'aba kamar na yadda shi in aka samu mai amana ya ɗauka kuɗin ya dawo min da shi to sai in haɗa madarsa da sauran wancan dinari 900 sai in haɗa mai in bashi sai ya haɗa masa ya bashi yanzu saboda ya yi cikiya daga miliyan 60 ta koma miliyan 60 sau 10 miliyan 600 me ya jawo masa wannan na farko shine amanansa na biyu kuma shine hakurin matansa akan talauci shine muwallin sha'in ne yake son kawo mu hakurin matarsa akan talauci hakuri din inda ba ta da wannan zuciyar da za su ci miliyan 60 ne na haram yanzu kuma za su ci miliyan 600 na mene na halal za su ci na halal saboda haka a ana so mutum ya zama mai hakuri kuma ina yawan maimaitawa mutane mutane suna ganin kamar maganar tana wani iri da yawa yawan mutane da suke korafin ba abinci ba abinci Allah ba abincin ne babu ba irin wanda suke so ne ba su samu ba irin wanda suke so ne ba su yanzu wanda za a tuka tuwon masara a gidansa da daddare gobe da safi an bar na dumame dan Allah ya kamata ya kukan yunwa tsakani da Allah ba mu faɗa maka mu gaskiya in ba dai rashin godiya ma Allah ba bai kamata wannan ya kukan yunwa ba bai kamata ba a daidai lokacin da wani a gidansa an yi sati ba a samu irin wannan din ba kai yanzu ka samu na wannan ɗazu da rana an ci shinkafa ko taliya yanzu da daddare an ci tuwo ga zan ɗumame kuma ya gama cin tuwon daga gida fa ya fito kuma teburin ne shayi yazo cin shayi da kwai shan shayi da kwai kuma yazo na kuma yana korafin wai kasa ana yunwa tsakani da Allah wannan ba ƙarya yi ba ta ina yake jin yunwa ta ina ai rashin godiya ma Allah ne zai jawo wannan rashin godiya ma Allah ne shi yasa na gaya muku mafi yawan mutane abincin wato shi abin da yake so tuwon shinkafa yake so ko tuwon semo sai Allah ya bashi na masara to memakon yayi godiya ma Allah akan na masaran da aka bashi sai zai ce ba abinci ana yunwa sai ce wai ana yunwa saboda yanzu ka sha mamaki ka fito bakin titin nan daga farkon titin can kan junction din nan zuwa nan karshe wannan kankwanan bayan natal din insha Allah za ka kirga masu tukuban nama sun fi guda goma kuma kowanne a cikin su ka ba su daga sallar isha zuwa goman dare duka naman su ya kare su waye masu sai naman yan anguwa daga can zuwa can tukuban nama guda goma ya kare a dare daya kuma yan unguwan za su zo su zauna a bakin shago kuma su ce ana yunwa ana yunwa kai ne ake yunwa ba wai yunwar ce nake nace nake inkarin cewa babu ba akwai wanda ba su da shi akwai masu jin yunwa yawa amma dan Allah wanda ya samu kudin da har aka yi cefa ne a gida aka ci ako aka koshi har ya zo sayan naman 3,000-5,000 dan Allah ya kamata ya ce ma Allah yana jin yunwa in wasu za su yi korafi ya kamata wannan Allah ya ji shi yana magana ana yunwa bai kamata ba bai kamata ba bai dace ba eh wani ya zazzagi gwamnati kuma wani fa in ka bincika a gwamnatin bayan da yake yabonta yana samun kuɗi 500 ne 200,000 yake samu bai taɓa rike 100,000-500,000 nashi na kanshi ba sai a yanzu ne ci gaba sai a yanzu ne ci gaba kuma shi ma yana korafin wai kai gaskiya ana yunwa a kasar nan Allah ya tsine mai shugabanni to ai Allah ya tsine musu wannan da kake samun ma daina samun shi da kai in ba mara hankali ba yanzu kana samun kaci tuwon masara da kyar kuma ka ce Allah ya tsine mai shugaban kasa yanzu to shugaban kasan ba ya tsine mishi ba ma kana kan tuwon masara to ran da aka tsine mishi dan Allah gaba za ka yi ko baya ran da aka tsine mai shugaban kasan Allah ya tsine mishi albarka ya karba tsinon ya za ka yi kai gaba za ka yi ko baya shi dan aka tsine mishi to nisa zai yi ba zai ji kira ba saboda haka a duniyance kan shi gaba zai kara yana more duniyansa eh ba zai jikira ba kai kuma kai ne jikinka zai kara kai maka zaka kara baya to ne na tsinuwa kuma kuma in kaga mutun na tsine ma shugaba albarka kamar misali ne mutun ya je da shi da iyalansa da matansa da ƴaƴansa za su shiga motan haya bai yiwa kafin a gama biyan kuɗi waye direba ya bata masa rai direba na hawa yayi ki sai ya ce matsiyacin direba Allah ya sa ana cikin tafiya ka makanci wai direban ya ba shi haushi to yanzu in direba ya makance a mota direban dai kadai yake cikin bala'i ko har da sauran fasinjoji har da sauran fasinjoji a ba kowa yana iya yin bacci a mota ba to direba yayi bacci bana to bacci ma in direba yayi ya shiga uku sauran fasinjoji sun shiga uku balle ya makance to yaushe zaka zo kana addu'a Allah ya tsine mai shugaba albarka yaushe Allah mutane su gane Allah ban ka gane Allah ka huta ba wallahi in ka gane Allah ka huta babban abin da zaka gane game da ubangiji shine shi Allah madaukakin sarki mizanin soyayyar sa akan bawa yana da alaka da irin yadda Allah ya baka baiwa ya bude maka kirjin ka karba addini ne amma duniya kan banza ce kar ka taba zamanin wani din kai kudi shikenan Allah yana sun ka wallahi ƙarya ne ba haka bane eh ba haka bane ba kuma cewa ake din mai kudi Allah ba ya san shi ba fa eh saboda ka san shi talaka shi kuma talaka yana da matsala shi a tunanin sa kawai duk wani mai kudi dan wuta ne haka tunanin talaka yake ina ganin kawai duk wani mai kudi dan wuta ne eh shi talaka ya buso inda a rayu kawai kowa ya rayu cikin wahala da talauci so abin da yake so yanzu idan kun yi bako a nan to ku samu wani wata shimfiɗa ta bar ma a harabar masallaci ku ajiye shi. Wallahi bari mu ba ku misali. Akwai wani abokinmu da ya zo garin nan sai aka sauke shi a hotel, sai na je wajensa a hotel ɗin da aka sauke shi, sai muka gamu da wani muna gaisawa da shi, ce malam kai ma ka zo nan ke, na ce masa, ya ce Allah ya kyauta. Kawai sai ya shiru haka, na ce me Allah ya kyauta, ce malam Allah ya kyauta, tunda kuma malamai kun zo hotel kan ina gamu. Wallahi haka gaya mu, wai tsammaninsa ba abin da zai kawo malami hotel sai tsaya, saboda haka shi tunda kai mai wa'azi ne, kai mai addini ne, to abin da inda yafi dacewa da kai, ko da kayi bako, to neman masa harabar masallaci ka ajiye shi. Saboda haka yanzu sauke bako a hotel ga mai addini ya zama laifin da ya kai a kai wuta a kai shi. Ya ce Allah kyauta. Kai Allah shi samu dace. To shi talaka in talauci ya buge shi, tunaninsa sai ya zama takaitacce akan iya matakin da yake na talauci. Sai ɗauka kawai rayuwa mai daɗi kawai shine rayuwar talauci. Kai malam talauci mugun bawa ne. Talauci ba mugun. Shi yasa Sayyidina Umar yace wallahi da talauci wata halitta ce mai tafiya akan ƙasa. Yace wallahi da na yanka ta. Tintin yace wallahi da na danne ta, na yanka ta. To amma ita talauci matsalar ta ba a ganin ta ido. Sai dai a ji ta a jiki. Sai dai in ka ji ta a jiki, ka ji ta a jiki, ta cika a ciki, to sai alamun ta su bayyana a zahiri. To kaga Sayyidina Umar sahabi ma kenan, yace wallahi da zai kawo talauci sai ya yanka ta. Talauci ai masifa ne, amma an jarabe ka da shi ka yakuri. Yasa Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa Sahih al-Bukhari a cikin Kitabul Riqaq yayi babi, yace babu fadlil faqri, yace wannan babin sunan babin falalan talauci, babin falalan. Kaga yanzu ban san dai da wani Hausa zaka yi mutane bayanin falalan talauci su gane ba. Idan ko ni ban fahimci falalan talauci ba, ballan tana muku bayani ku gane. Abinda ni na fahimta akan maganin falalan talauci shine falalan haƙuri akan talauci, in an jarabe ka kai haƙuri. Amma ita kanta tsoron talaucin ba ta da wani falala. Amma an jarabe ka dai ta kai haƙuri shine falala. Amma ita kanta talaucin tsoronta wallahi ba ta da wani falala. Kamar yadda din an baka arziki ba falala bane, in an baka kai godiya shine falala, haka ake yake talaucin ba shine falala ba. Saboda haka talaga kare dauka cewa wai talauci wani irin wai falala ne, gasan musamman ɗan uwanmu ustazai akwai wanda ma yana dauka wai talauci ma wani rukuni ne cikin rukunin ustazanci. Haka wani ke dauka. Saboda haka ya dauka sa wato gwamutsatsiyar jallabiya ta yi squeezing, ya dauka wannan ma alama ce ta ustazanci. Wando ya yi sufurin kafin ɗaya ya buɗe tsaye, shi ya wajen su wannan ma alama ce ta ustazanci. Ababala ƙarya kake wallahi, ba wanda ya gaya maka wannan. Ka nemo yadin ka mai kyau, ka karya hulanka ta tsaya a gaban goshi da kyau, samo shadda mai kyau, kai babban riga da kyau in ka samu dama. Manzon Allah ya ce inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah kyakkyawa ne, yana son kyau. Ya ce a wani hadisi, in Allah ya baka ni'ima, ya yi ma mutum ni'ima, to yana so ya ga tasirin ni'iman a jikinsa. Ma'ana ya baka kuɗi, to yana so ya ga kuɗin a jikinka, ka sa, ka ci, ka shiga, ka gina gida, ka more kuɗin da aka baka da kyau. Inda mutuwa ta zo ta ce a tsaya, kuma shi kenan, sai ka tsaya. Abinda ya rage maga da su raba shi kenan. Amma kar ka ɗauka wai zuhudi ne wai Allah ya baka kuɗi ka zauna ka dawwamar da kanka a cikin rayuwar talauci da wahala, wannan ba zuhudu ba ne. Zuhudu abu ɗaya ne, in kana so ka gane zuhudu shi ne duk wanda ya ci naira goma na haram bai da zuhudu. Zuhudu ba gudun duniya ba, shine gudun haram. In ka ci naira 10 na haram to baka da gudun duniya. In ka ci miliyan 100 na halal naira 10 haram ta zo ka ture ta to kai ne mai zuhudu. Kai ne mai zuhudu. Saboda ka gudun duniya shine gudun haram komi kashinta. So idan ka ci dukiyan haram komi kashinta to ka lissafa kanka a cikin waɗanda ba su da zuhudu. Kar ka dauka wai saboda baka je ka nemo miliyan kaza ba amma ga naira 100 na haram ya shigo ka ci kar ka dauka kana da zuhudu baka da shi baka da shi in ka ci kwadin zogale da kudin haram baka da zuhudu amma yau ka ci kaza gobe ka ci agwagwaji bi ka ci talotalo gata ka ci kaza kullun canza nau'ukan nama kake yi amma da kudin halal wallahi kai ne mai zuhudu kai ne mai zuhudu in ka sanya yadi lateras ɗan yadi 1500 da kudin haram baka da zuhudu amma in kana da kudi abinda ba a so shine kar kai israfi kar kai barna in kana da kudi idan ka sanya shadda ɗan yadi 1000 da kudin ka ka saya yadi 3 ko yadi 4 ko yadi 5 1500 zalla a kudin yadi zalla kudin ka ne halal ne ba wanda zai ce maka don me wannan shine zuhudu Allah ya sa mu dace abinda muka fara daidai Allah ya ba mu ladan inda muka yi kure Allah ya fi mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin